الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابي قوتا المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكز ومدينة دبو نيا دري هدو دأربعين هدو ودى تيدي دا قوما قوتا تقوس شكرة دبو بيو دأشرين بيو ميلادية kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna littafi ne wallafar babban malami Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 60 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta gabata 79 inda Imam Al-Barbahari ke cewa mu sani Allah madaukakin sarki ya fifita bayinsa wasu akan wasu a nan duniya haka kuma ya fifita wasu akan wasu a lahira bayan da ka iya dole a wannan duniya ka ga wanda ya fika kaman yanda ka fi wani to haka ranar tashin alkiyama ba za mu tashi bane a gaban Allah bai daya za mu tashi da wannan fifiko din wasu sun fi wasu daukaka da daraja a wajen Allah a ranar tashin alkiyama wannan kuma adalci ne na Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki baya zalunci lalle falalar Allah madaukakin sarki yayi ta akan muminai Allah ya fifita muminai akan kafirai duk wanda yace falalar Allah akan mu'minai da kafirai wajibi ne ta zama daidai wa daida malai yace wannan ma'abocin bid'a ne kamar yanda muka karanta abinda mu'tazilawa suke fada cewa ya ci karo da adalci Allah ya sanya wasu su zama mu'minai wasu su zama kafirai wasu su zama salihai wasu su zama fajirai wasu su zama masu kudi wasu su zama talakawa wasu su zama masu ilimi wasu su zamanto jahilai wai hakan ya ci karo da adalci da haka suna tuhumar Allah madaukakin sarki da bai yi adalci ba a wannan rabo wanda wannan muka karanta satin da ya gabata cewa wannan munana ladabi ne da rashin kunya ga Allah madaukakin sarki a jingina wa Allah zalunci bal ma kafirci ne a jingina wa Allah rashin adalci da haka ubangiji madaukakin sarki akwai hikima da ta sa ya fifita wasu a kan wasu domin idan da duk an zama daidai wa daida to rayuwar da wuya ta tafiyo irin yanda muke ganin tana gudana in aka ce kowa mawadaci ne kowa basarake ne kowa mai mulki ne kowa mai dama ne kowa mai ilimi ne to in kowa mai ilimi ne hatta wannan falalar da muke samu ta mu tattara a masallaci mu karantar da kawunanmu mu tunatar da kawunanmu to shi ma duk da ya zama ba shi da fa'ida dan ba wanda zaka zauna ka karantar dan wanda za ka karantar shi ma yana da abun karantarwa karshe zai zama to ga tarin karatu ba wanda za ka karantar wannan ya saba da ka'idar Allah madaukakin sarki domin ta dalilin haka Allah ya aiko annabawa wasu sun fandare Allah ya aiko annabawa su miƙar da su wasu suna fama da duhun jahilci Allah madaukakin sarki ya taso da annabawa su kawo musu haske na ilimi. To in aka waye gari aka ce kowa mai ilimi ne, kaga wa'azi ba shi da amfani, karantarwa ba ta da mahalli. Hakan aka waye gari kowa ya zamanto mawadace, to shi ma rayuwar ba za ta yi kowa dadi ba, domin za a rasa waye mai hidima, wane ne kuma mai sa hidimar, wane ne yaro, wane ne mai gida, wane ne ainihin wato lebura, wane ne mai sa a yi leburancin. Zai zamanto babu wannan, da haka wannan ya ci karo da hikimar Allah madaukakin sarki a matsayinsa na gwani. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Allah ta'ala ya ce muna sane da iliminmu da hikimarmu, muka fifita wasu akan wasu a abin da ya shafi daraja. A nan duniya kai ka san wani ya fi ka kamar yadda ka fi wani, haka Allah madaukakin sarki ya ce mun fifita wasu, muka ba wasu wadata, wasu kuma muka basu da talauci, muka ba wasu mulki, wasu kuma suka zamanto su ake mulka, muka ba wasu ilimi, wasu suka zamanto su ne ake ilmantarwa. Allah ta'ala ya ce li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, dan a samu wasu su dinga hidimtawa wasu. Yusakhiru ba'dhum ba'dan lil amali bil ujra, shine sai ka sa mutun aiki kuma ka biya shi, shi da wannan ladan yake rayuwa, kai kuma da aikin nasa kake rayuwa. To haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dinga cuɗanyar junanmu da junanmu, domin mu raya wannan duniya don mu ji daɗin cin gajiyarta da cin moriyarta. Don haka wannan shine ka'idar Allah madaukakin sarki. Sannan mun karanta gaba ta 80 daidai, inda Imam al-Barbahari yake cewa baya halatta ka ɓoye wata nasiha, ka ɓoye ikhlasi wajen mu'amalantar wani cikin musulmi. Wannan musulmin mutumin kirki ne ko fajiri, wajibi ne ya zamto kana isar da nasiha zuwa gare shi cikin wani lamari, cikin al'amuran addini, wanda duk ya ɓoye wata gaskiya, ya ɓoye wata nasiha, ya ɓoye wata kalma mai kyau da ya kamata ya isar da ita zuwa ga wani cikin musulmi, to haƙiƙa ya ha'inci musulmi. Duk wanda ya ha'inci musulmi ya ha'inci addini, wanda ko ya ha'inci addini to ko shakka babu ya ha'inci Allah da manzansa, ya ha'inci mu'minai. To a ƙarƙashin wannan gabar malam ya yi mana ta'arifin shin wai ita nasiha nan me ake nufi da nasiha, domin in ba mu fito da ma'anar nasiha ba, to akwai hadisi da malam ya kawo wanda in muka zo sai mu rasa yanda za mu iya fassara shi. Domin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasihatu, addinun nasihatu, addinun nasihatu, hasa uku. Sahabai suka ce addini nasiha ne ga wa? Manzon Allah ya ce addini nasiha ne ga Allah da littafinsa da manzansa da shugabannin musulmi da kuma sauran daukacin musulmi. To sai ya zamto abinda nasiha take nufi shine mutum ya zamanto yana da ikhlasi, yana da tsarkin zuciya wajen mu'amalantar Allah, wajen mu'amalantar littafin Allah, wajen mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajen mu'amalantar shugabanni da kuma sauran al'umman musulmi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace addini nasiha ne. Kamar yadda muka karanta, nasiha ga Allah shine ka kadaita Allah da bauta a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa, ka yadda Allah ta'ala shine mai halitta, shine mai azurtawa, shine mai talautarwa, shine mai dagawa, shine mai kaskantarwa, shine mai bayarwa, shine mai hanawa. Kar ka hada shi da wani a cikin wannan. In kai wannan, ka samarwa Allah, ka biwa Allah nasiha a babin ainihin wato uluhiyya. Sannan ka kadaita Allah a rububiyya, ka san cewa babu wani abin cancanta da bauta a sama ko a ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Karka bautatawa kowa sai Allah, karka roƙi kowa sai Allah, karka nemi agajin kowa sai Allah, karka nemi wato taimako irin taimakon da babu mai iyawa sai Allah, to ka nema a wajen Allah, karka nemi arziki sai a wajen Allah, karka nemi lafiya sai a wajen Allah. To wannan shi ma kayi wa Allah nasiha a babin ainihin wato rububiyya. Sannan kuma ka kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa, abinda Allah ta'ala ya sufanta kansa da shi ko manzo ya sufanta shi da shi, ka yadda ba tare da kwane-kwane ba, ba tare da tawili ba, ba tare da canja ma'ana ba. In kai haka, ka yi wa Allah nasiha, kenan bauta wa Allah ba tare da hada shi da abokin tarayya ba, wannan ita ce tsantsar nasihar da za ka yi ga Allah madaukakin sarki.
kamar yanda muka karanta nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai zamto kaiwa manzon Allah nasiha ba sai kai imani da manzancin sa, sai ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka girmama shi, sai ka martaba shi, sai ka ji kana iya salwantar da rayuwarka dan kare mutuncin sa, sai kai masa biyayya, sai kai koyi da rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai ka gabatar da maganar manzon Allah akan ta kowane mahaluki a duniya, sai ka bar kirkirar bid'a kana jingina ta zuwa ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ka zamto kana gaskata manzon Allah cikin dukkan abin da ya bada labari na gaibu ainihin wato wanda ya gabata da wanda zai faru nan gaba, sai ka nisanci duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. In kai haka, kayi wa manzon Allah nasiha. Wannan ita ake nufi da yi wa manzon Allah nasiha. Sannan littafin Allah, ba za ka yi wa littafin Allah nasiha ba, wato shine Al-Qur'ani, sai ka yarda cewa Al-Qur'anin nan zancen Allah ne, ba abin halitta bane, littafi ne saukakke daga Allah. Sannan sai ka yi kokarin koyon Al-Qur'ani, kada ka kawo wani hanzari, kar ka kuskura ka je wa Allah da wani uzuri baka iya Qur'ani ba. Na farko dai, shi kansa Al-Qur'anin cikin masu ceto da wuya ka shiga ciki, domin baka yi wani Al-Qur'ani nasiha ba, ka iya kowane irin karatu, ka iya kowace irin fafutuka, ka iya maida kwandala ta koma dubu, duka iya wannan fadita shin Qur'ani ne kawai baka iya ba, lalle baka yi littafin Allah nasiha ba. Daga cikin yi littafin Allah nasiha, wajibi ne ka koyi karatun Al-Qur'ani, wajibi ne ka koyi karatun Al-Qur'ani, ka koyar da iyalanka Al-Qur'ani, ka yi kokarin nuna wa iyalanka da ƴaƴanka muhimmancin Al-Qur'ani kamar yadda kake muhimmancin musu da karatun zamani. Yanda kake kashe musu kuɗi a karatun zamani, to yi wa Al-Qur'ani nasiha shine ka kashe kuɗi dan ƴaƴanka su koyi Qur'ani, ka kashe wa ƴaƴanka kuɗi, ka kuma yi kokarin taimakawa makarantun da ake karantar da Al-Qur'ani da malaman da suke karantar da Al-Qur'ani dan ya zamto ƴaƴanka sun taso da karatun Al-Qur'ani. Wannan yana daga cikin nasiha da za ka yi wa Al-Qur'ani. Sannan bayan haka, idan Allah Ta'ala ya azurta ka ka iya karatun Al-Qur'ani, to ka dinga karantar da Al-Qur'ani, koda ku ƴaƴanka ne, koda baka tara jama'ar gari ba. Sannan yana daga cikin nasiha ga Al-Qur'ani, ka zamto ainihin wato kana aiki da Al-Qur'ani, ya zamto kana kokarin aiki da Al-Qur'ani, abinda Al-Qur'ani yayi umarni kana kokarin bin umarnin, abinda Al-Qur'ani ya tsawatar kana kokarin kaucewa wannan. Wannan yana daga cikin nasiha ga Al-Qur'ani, ka dinga kokarin fahimtar ma'anoninsa, kar ya zamto kawai iya karatun Al-Qur'anin kake, ko iya wato haddar kawai ita kai, amma baka iya sanin daidaikun ma'anoni na Al-Qur'ani, a'a. Yana daga cikin nasiha ga Al-Qur'ani, ka dinga kokarin fahimtar ma'anoninsa, ka dinga tadabburi da izina game da abinda ke cikin Al-Qur'ani. Wannan yana daga cikin yi wa littafin Allah nasiha, koyansa, karantar da shi, fahimtarsa da aiki da shi. To wannan yana daga cikin abinda muka karanta satin da ya gabata. Za mu tashi a gabar wato yi wa shuwagabanni nasiha. Yaya nasiha take ga shuwagabanni? Lalle mu sani cewa shugabanci wato wata mas'uliyya ce mai matukar mahimmanci, wadda wajibi ne ainihin a samar da ita a cikin al'umma. Kada al'umma ta zamto ba ta da jagoranci, kada ta zamto tana tafiya ainihin wato kara zube, babu wanda yake jagorantarta. To idan ku aka ce ga wani jagora, ga wani shugaba da yake shugabantar al'umman musulmi, to wajibi ne kuma al'umman musulmi su yi nasiha ga wannan shugaban. To yaya nasiha take? Mun ji nasiha ga Allah, mun ji nasiha ga manzon Allah, mun ji nasiha ga littafin Allah, to yaya nasiha take ga shugabanni? To shine gabar da zamu tashi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wan-nasihatu li a'immati al-muslimin, yin nasiha ga shugabannin musulmi. Shugabannin musulmi iri biyu ne, wa humul umara wal wulatu. Akwai al-umara, shugabanni masu jagorancin al'umma ta fuskar maslahatsu ta duniya, akwai kuma shugabanni masu kokarin jagorantar al'umma akan rayuwarsu ta kyautata a lahira. kuma dukkanin su ana kiran su shugabanni. Wayannan shugabannin shine ko dai kace shugaban kasa, gwamna, abinan chairman na local government, ko kace sarki, hakimi, dagaci mai unguwa, ko dukkan yanda ka tsara ainihin wato yanda shugabanci yake. Sannan kuma akwai malamai, wayannan su ne in aka ce wa ulul amri minkum, malamai suka ce ulul amri su ne waɗannan guda biyu, da malaman cikin al'umma da kuma ainihin shugabanni masu jagorancin al'umma. To yiwa al'umma, wato yiwa shugabanni nasiha, wa humul umara, malai ce su ne al'umara, shugabanni, wal wulatu, da jagorori na addini. Bi an tuti'ahum, to ya zaka yi wa shugabanni nasiha, shine kai musu da'a fi gairi ma'asiyatillah, amma ba a cikin saban Allah ba. Duk shugaban da yazo da abin da yake sabo ne ga Allah ba za a yi masa biyayya ba. Dukkan malamin da yazo da san zuciya, yazo da abin da ba gaskiya ba, ba za a yi masa biyayya ba. Kenan yiwa shugabanni biyayya ko malamai yana da iyaka, sai ya zamto abin da suka yi umarni da shi din bai ci karo da shari'a ba. To za a yi wa shugabanni biyayya cikin abin da bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wala tanzi'u, ko wala tanzi'a yadan min da'atin, kar ka zare hannunka daga yi musu biyayya. Wala takhruja alaihim, kar ka zama dan tawaye ga shugabanninka. Wala tatalammas akhta'ahum, kar ka zamanto mai bibiyar kurakuransu. Wa auratihim, kar ka zama mai bibiyar al'aurorinsu. Wato shi haka dinga yada abin da ka gano na kurakuransu ko na al'aurarsu na aibinsu, ka zamto kana yadawa bainan nasu tsakanin mutane. Idan ka zamto haka, to baka zamto mai aiki da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da manzon Allah yace wali a'immatil muslimina, da yin nasiha ga al'umman musulmi. Kenan yi wato ga yin al'umma, wato da yin nasiha ga shugabannin musulmi. In kun fahimci wannan gabar, yiwa yin nasiha ga shugabannin musulmi shine yi musu da'a a cikin abin da bai saba wa Allah ba. Ka zamto tare da su, karka yi musu tawaye, karka zamto kullun cikin lalubar kurakuransu kake, kullun cikin gano aibobinsu kake, ka kuma dinga yadawa ko a kafafen watsa labarai, ko a jaridu, ko a social media, ko wani abu mai kama da haka. Wa minan nasihati lahum, malai yace yana daga cikin yiwa shugabanni nasiha, idza kana indaka ilmun, idan Allah ya sa kana da ilimi, wa qudratun, kana da dama, an tansahum, nakai musu nasiha, fi ma bainaka wa bainahum, tsakaninka da su. Allah ya sa malami ne kai, kuma kana iya samun shiga inda shugaban kasa yake, kana iya samun shiga inda gwamna yake, kana iya samun shiga inda chairman na karamar hukuma yake, ko kana iya samun kadaita kai da sarki, ko hakimi, ko dagaci. To in zaka gabatar da nasiha gare su, to ana so ka keɓanta daga kai sai su, idan kana da wannan damar, kana da ilimin da zaka isar musu da sako, to ya zamto kana yi musu nasiha, amma nasiha ta zamto tsakaninka da su. Tusilu ilaihimun nasiha, kana isar musu da nasiharka. Watuballighuhum bil akhta, kana isar musu da kurakurai. Allati tahasulu minhum, wanda wato kurakuran da suke faruwa a mulkin su, ko kurakuran da ke faruwa a gwamnatin su. Aw min ra'iyatihim, ko game da abin da ke faruwa daga talakawan su, isar musu irin halin da talakawa suke ciki, na matsi, na kunci, na talauci, na kakanikai. Kana da damar da zaka je ka tattauna da shugaba, ka isar da wannan nasiha, ka dauki nauyin ainihin wato irin mas'uliyar da ke kansa, ka isar masa da ita cewa guri kaza akwai kaza yana faruwa, ko guri kaza kuskure ne ya kamata a gyara. Ka isar wannan, yana daga cikin yiwa shugaba nasiha. Ba za ka koma ka dinga la'antar shugaba, kana tsinewa shugaba alhalin kana da damar, ko ka zo kana tallan ainihin kurakuran gwamnatinsa a cikin kafofin watsa labarai da sunan nasiha kake wa shugaba. Matukar kana da dama da za ka iya zuwa ka keɓanta da kai da shugaban nan, ka isar da wannan saƙo kai da shi. Wannan shine abin da yake wajibi akan duk wanda yake da ilimi kuma yake da dama. Sai dai idan ya zamanto ga gaskiyar kana tare da ita, ga kurakuran kana ji kana kallo, amma ba ka da yanda za ka isar da wannan saƙon na nasiha zuwa ga shugaba, ko kuma wasu sun shiga tsakani sun hana ka kaga shugaban, ya zamto ba ka da wata kafa, wata hanya da za ka isar da saƙo sai hanyar ka faɗa a inda kake da damar faɗa ɗin, kana ganin kuma hakan zai isa zuwa ga shugaba. To wannan kuma ba haka ake so ba, sai dan larura sai ka isar da saƙon ta nan matukar saƙon yana isa zuwa ga shugaba. Tuballighuhum bidhalik, ka isar musu da saƙon haka. Wala tatahaddath biha fil majalis, wa'innan kurakuran da shugaba yake yi ko kuma ake yi a cikin gwamnatinsa, kar ka dinga zantar da waɗannan kurakuran a majalisai, wuraren zama, mumbaran juma'a da sauransu, sai in kana indai har kana da waccan dama ta kaga shugaba ka isar masa, ka nuna masa kuskuren, ka kuma nuna masa ga gyara, to wannan shine wajibinka, ba ka zo kuma ka yi talla da shi akan ainihin wato a fili a bainar jama'a ba. Hadha min al-gish, wato kin gaya wa shugaba gaskiya da rashin yi masa nasiha ga wanda yake da ikon yi masa nasiha, wannan yana daga cikin al-mundahana, yana daga cikin ha'inci, kuma baka yi aiki da hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da yace ayi nasiha ga Allah, ayi nasiha ga manzon Allah, ayi nasiha ga littafin Allah, ayi nasiha ga shugaba musulmi. To in ya zamto ga gaskiyar, ga kuma kuskuren ka ki isarwa, ko kuma ka isar ba ta hanyar da ya kamata ba, ka isar ta yanda shugaba ba zai saurara ba, ko ba zai ji ba, ko ba zai gyara ba, to wannan shi ma ya zamanto ainihin wato ha'inci. Ban nasihatu, ita nasiha an tu'addiya ilaihimun nasiha minka ilaihim, shine ka dinga kokarin bayar da nasiha ka zuwa gare su. Hadhihi hiya nasihatu liwaliyil amr, haka ake yin nasiha ga majibincin al'amari, haka ake yin nasiha ga wanda yake shugaba, in ana ganin yana kuskure, ko ana ganin yana ba daidai ba, ko ya gaza sauke wani wajibi, ko kuma yana yin ainihin wato sakaci akan wani abu da ya kamata ya zamto an sa himma a wannan abun, to wannan ita ce hanya, ba za a yi gumba, ba za a yi shuru ba, ba za a koma a yi ta surutun bayan fage ba, ba za a yi ta tallan aibinsa ba a faranti. A ga hanyar da ake wa shugaba nasiha in kana da ilimi, kuma kana da damar da zaka iya samun shugaba ka keɓanta da shi. Wa kadhalika, mala yace haka, minan nasihati liwaliyil amr, yana daga cikin yin nasiha ga shugaba, alqiyamu bil amali alladhi yuwallika alai, tsayuwa tsayin daka wajen sauke nauyin da ya dora maka. Idan shugaba ya dora maka wani aiki, ya baka wani assignment, ya dora maka, ya baka minister, ko ya baka commissioner, ko ya baka mai ba da shawara, ko ya baka ainihin wato kula MD, ko ainihin wato DG, ko wani abu dai a wata ma'aikata ko wata masana'anta, an ce ka kula da wannan bangaren, to yana daga cikin yiwa shugaba nasiha, ka tsaya tsayin daka kaga cewa wannan aikin da shugaba ya dora maka kai, in ba za ka iya ba dawo masa da aikinsa, in ku har ka karɓa, to yana daga cikin cin amanar shugaba, yana daga cikin rashin yi wa shugaba nasiha, ya jawo waɗanda za su taya shi aiki amma su ci amanar aikinsu ƙi. Yana daga cikin kuma ainihin wato nasiha ga shugaba, in ya ɗorawa wasu ayyuka suna sakaci, to yana daga cikin nasiha ga shugaban a samu wasu su ankarar da shugaba, su je su yi masa nasiha cewa waɗanda ka dora musu kula da kaza da kula da kaza fa ba sa sauke nauyinsu, ba sa yin abin da ya kamata. Dan haka anan kenan abin da yake nasiha ga shugaba, in ya ce ga wata ma'aikata ka rike, ko ga wani guri ka rike, ko ka dinga ba shi shawara a kaza, ko kuma ya dora maka ainihin wato wani nauyi, to wajibi ne ka tsaya tsayin daka wajen yin aikin da ya dora ma. Wazifatan, wannan abin da ya jibinta maka aiki ne, auri asatan, ko shugabanci, ya shugabantar da kai a wata ma'aikata, ko ya shugabantar da kai a wani kwamiti, au gaira zalika, ko wani haka, min umuri din wa duniya, cikin al'amuran addini ko duniya, ila shugaban nan ya baka kula da al'amuran addini, ko aka ce kai ne kwamishina mai bada shawara akan al'amuran addini, ko kai ne PA, ko kai ne SA mai bada shawara akan al'amuran addini, to wajibi ne ko an dauki wata hukuma ta addini ko hukumar zakka ko hukumar shari'a ko hukumar hizba an ce shugaba ya dora maka nauyinta to wajibi ne daga cikin yiwa shugaba nasiha ka tsaya tsayin daka kaga cewa ka sauke wannan amanar da shugaba ya dora maka ta shafi al'amarin mutane na duniya ko al'amarin su na addini bi an taquma bil amal to ya zaka tsayu wajen sauke wannan nauyin sai mallam ya ce bi an taquma shine ka tsaya ba bacci ba dare ba rana bil amal alladhi wallaka alaihi waliyul amr wajen yin aikin da wannan shugaba ya dora maka fi ma bainaka wa bainahu tsakaninka da shi tuballighu bil khalal kuma ka dinga isar masa da kus wato gibi da aka samu ya ce kula da bangare kaza to duk wani challenge da aka samu a wannan bangaren shugaba ya sani guri kaza fa an samu matsala iri kaza a dinga sanar da shugaba ana bashi feedback na abubuwan da suke faruwa ya zamto shugaba ya zama current game da jagorancin da yake wa al'umma ya zamanto yana sane game da al'amarin da ke gudana cikin talakawansa saboda wayanda ya wakilta su zama idansa cikin talakawa su zama idansa a ma'aikata kaza su zama idansa a guri kaza to suna yin iyayen su abinda suka ga yafi karfin su kuma suna kokarin kawo shugaba to ga halin da ake ciki a guri kaza dole sai an dauki mataki iri kaza shine ma'ana tuballighu ka zamto kana isar da shi kana feeding din sa kana gaya masa kana sanar da shi min ajali bil khalal ga inda aka samu khalal khalal shine inda aka samu tasgaro inda aka samu gibi an ya talafahu hadha minan nasiha an ya talafahu dan shugaba yayi maza ya riski wannan gibin a cike shi hadha minan nasiha wannan ita ma tana daga cikin yiwa shugaba nasiha amma a dauke ka a baka amanar guri ka mai da shi wajen azurta kanka ka kwashe dukiyar al'umma ka azurta kanka da wayanda kake so ka azurta a bar talakawa cikin kakanuka wannan yana daga cikin cin amana kuma yana daga cikin rashin yiwa shugaba nasiha domin ba zai iya yiwa shi kadai ya iya gudanar da al'amuran al'umma ba gabaki daya dole yana bukatar wayanda za su taya shi su taimaka shi su taimaka masa wajen yin wannan aikin to ya dauka ya ba wa na kaza ya ba wa na kaza ya ba wa na kaza wajibi ne shi ya zama yana bibiya wani da na bashi kaza aina aka kwana in shi bai kawo rahoto ba kai ka bibiye rahoton ya aka yi bangare kaza ya aka yi bangaren kaza ma'aikata kaza me yake faruwa tsaro me yake faruwa tsadar rayuwa me yake kawo ta ya zama shugaba yana bibiya ya nemo masana kuma su gaya masa gaskiya a wannan bangaren cewa abinda za a shawo kan tsaro abinda za a shawo kan matsalar tattalin arziki abinda za a shawo kan matsalar tsadar rayuwa kaza da kaza da kaza in sun yi masa nasiha su ma nan nasiha ce su fito su gaya masa gaskiya ba abinda shi ransa yake so ba su gaya masa gaskiya ya rage dauka ko kai ya dauka sun yi masa nasiha kuma wannan ita ce nasiha ga shugaba duk shugaban da ya rasa irin waɗannan to gaskiyar magana yana daga cikin domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ta'ala yana son shugaba da alheri sai ya hada shi da wazirai na gaskiya ya hada shi da cabinet na gaskiya wayanda idan ya dauko aiki sai su ciccuba shi idan yayi alƙawari suka ga ya manta sai su tuna masa ranka ya dade an ce za a yi kaza kuma gashi lokaci yayi ba yi ba su tuna masa ranka ya dade aiki kaza da aka yi alhamdulillah an ci kashi 50 cikin 100 da haka a ƙara masa kaimi na ya ƙarasa wannan shine shugaba wanda ya samu mataimaka amma in Allah madaukakin sarki baya son shugaba da alkhairi sai ya hada shi da miyagun cabinet mugun cabinet Allah ta'ala zai hada shugaba da shi in ya tuna ba za su karfafe shi ba in ya manta ba za su tuna mu ba kawai bukatun su suna biya muradun su suna samuwa shikenan kawai kowa ma yaje ya mutu inda su za su samu duk shugaban da ya zama haka ana tausaya wa wannan shugaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka kenan wa minan nasihati har wa yau yana daga cikin nasiha li wulatil umuri ga shugabanni addu'a lahum bis salah a dinga yi musu addu'ar Allah ya gyara su la'antar shugaba ba nasiha bace kodin tu wannan hadisin da muke karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yi wato annasihatu liwulatil amr a immatil muslimin da haka la'antar shugaba da yawa shugaba muguwar addu'a wannan baya daga cikin yawa shugaba nasiha mecece nasiha ga shugaba shine a dinga masa addu'a koda fandarare ne koda mai taurin kai ne koda azzalimi ne koda dan kama kariya ne koda mabarnaci ne talakawa su rufu su dinga yi wa Allah sujada su sa goshin su a ƙasa Allah ya gyara wannan shugaba remote control din zukatan bayi a hannun Allah yake kada a yanke kauna da lalacewarsa kar a dinga ganin al'amura sun tafi ba za su lalace ba za su gyaru ba in har mutane suka zama kamar san waye Allah ba har yanzu mutane ba su fahimci Allah ba suka fahimci cewa al'amura sun yi lalacewa da Allah ma ba zai iya gyarawa ba dama ba mai iya gyarawa sai shi to mutane su sa shugabanni sai dai Allah ta'ala yana da ka'ida in zai yi gyaran to sai da sababi ma'ana sai ta hannun wani to in Allah ta'ala ya sa ga wanda yake shine shugaba talakawa su ta taya wannan shugaban da addu'a Allah madaukakin sarki ya daidaita shi akan tafarki Allah ta'ala ya kautar da shi daga karkacewa da zamewa da tabewa a dinga masa addu'a shine ma'ana addu'a ulahum bisalah in ka ji an ce addu'a ulahum bisalah kaga kenan ba kwa jin dadin shugabancin ba kwa san abinda shugaban yake yi ana yin abinda ba shi ya kamata a yi ba to me ya kamata surutu zagi tsinuwa la'anta a'a yo shugaba nasiha yana cikin ainin li'annahum saboda shugabannin nan idza salahu idan suka gyaru salahatir ra'iyya talakawa ma za su gyaru talakawa za su samu sauki talakawa za su ji dadi za a daina sace kudin al'umma za a yi abin da ya kamata za a gyara wa mutane tsaro za a gyara musu azubutoci za a gyara ilimin mutane za a gyara walwalan mutane za a gyara musu duniyar su kuma a gyara musu lahirar su saboda me shugaba ya gyaru shi yasa kamar yadda muka sha karanta a wannan majalisi mai albarka akwai cikin magabata ko Imam Ahmad ko dai waninsa akwai wanda yake cewa inda ya san yana da wata addu'a guda ɗaya tak Allah ya alƙawarin in yayi ta zai amsa masa shugaba zai yi wa shi ba zai yi wa kansa ba dan ka kon kana cewa Allah ya azurta ka Allah ya baka yaya Allah ya baka katan gida to sai shugabanka ya zamanto ba gyararre ba da matsala kasarka ta zamanto ba ta zauna lafiya to ina amfanin badi bare ina amfanin ka samu wasu suna cikin wayyo Allah ina amfanin kana da babban gida amma baka cikin kwanciyar hankali ina amfanin ga mota amma ba dama ka hau titi ka yawata ka tafi inda kake so kenan kana buƙatar ainihin wato shugabanci nagartacce shi yasa a wannan gaban muna buƙatar addu'o'i mu yi ta yin su wannan wata mai alfarma da muke ciki watan al-Muharram azumummukan da ake a ciki da sauran ibado mu yi ta tawassuli da sunan Allah madaukakin sarki ya gyara mana shugabanninmu sannan mu yi ta addu'ar wannan zabe da za ya Allah madaukakin sarki kada ya bamu kariya banmu da dabaran mu Allah ta'ala ya zaba mana waɗanda za su zama alkhairi ga wannan ƙasa tamu su zama alkhairi ga addinin mu da duniyar mu baki daya wannan abin da yake kaman wajibi akan sauran jama'a da talakawa gaba ɗaya mu yi ta yi kenan watad'u lahum ka dinga yi musu addu'a fa idza ra'aita ar-rajula malaika ta idan kaga mutun talibal ilmi talibin ilimi ne la yad'u lahum amma baya wa shugabannin sa addu'a aw yastankiru ad-du'a lahum kuma yana yin inkarin yi musu addu'a shi yana ganin bai kamata ba gaskiya wani shugaba wayannan azzaliman zai yi addu'a shi yana ganin bai kamata ma a ce zai yi musu wata addu'a ta su gyaru ba ko su kimtso ko su dawo kan hanya to malai yace in kaga mutum in dai dalibin ilimi ne amma a dalibtarsa bai san ayo shugabanni addu'a ba bai san in sun lalace ayi addu'ar Allah ya gyara su ba bal ma yana inkarin yi musu addu'a fa alam annahu gashun ka sani shi ma mai almundahana ne shi ma ba mai nasiha bane walaysa nasihan li waliyil amr kuma bai zama mai yin nasiha ga shugaba ba to wannan a takaice shine abinda malai ya kawo game da yiwo shugabanni nasiha kenan aka ce yiwo shugabanni nasiha ashe kaga ya tattara abubuwa ne da yawa bayan gaya musu gaskiya din to kuma waɗanda suka jawo dan su taya su sauke amanar su zamto sun rike amana kuma sun sauke ta gurgurdan ikon su sannan sauran talakawa da jama'a gari su ci gaba da yiwo shugabanni addu'ar Allah ta'ala ya gyara su wannasihatu li'ammatil muslimina, sai gaba ta karshe ta wannan hadisi shine yin nasiha ga magarin musulmi, wato sauran musulmi. An turshidahum ila sawab, ka dinga shiryar da mutane zuwa daidai. Watuhadhiruhum min al-akhta, ka zamto kana tsawatar da mutane daga kura fadawa kurakurai. Wa anta amura bil ma'ruf, ka zamto mai umarni da kyakkyawa. Wa tanha anil munkar, ka zamto mai hana barna. Wa anta allima al-jahila, ka zamto mai wayar da kai da ilmantar da wanda bai sani ba. Wa tudhakkira al-ghafila, ka zamto mai tunatar da wanda ya manta, wanda ya gafala. Wa tawaddalahu min al-khairi ma tawadduhu li nafsik, ka zamto mai san alheri ga waninka kamar yanda kake so wa kanka. Wal'adafi 'alal faqir, ka zama mai tausaya wa talaka. Was-sadaqati 'alal muhtaj, ka zama mai mika sadaqa ga mabukaci. Hadha min an-nasihati, wai wannan ita ma nasiha ce. Ka dauka kawai sai dai yiwa mutane nasiha, an ce nasiha ka dauka. Wannan in aka ce sauran gama garin mutane da kake rayuwa a cikin su, yi musu nasiha shine ka zamto mai shiryar da al'umma zuwa daidai. Matasansu da dattawansu, mazansu da matansu, ka zama mai kokarin zama khairun nas, manyan fa'un nas, mafi alherin mutane shine wanda yafi kowa amfanar da mutane. Kana cikin al'umma kar ka zama magulmaci, kar ka zama sai dai in ka gani a hada majalisa ai ta aibatawa ai ta zagi. Ka zama mai kokarin shiryar wadda mutane zuwa daidai, ka zama mai kokarin gaya wa mutane hadarin kaza, hadarin kaza. Idan matasa sun shiga shaye-shaye, ka dinga jan hankali, kana tsoratar da su hadarin shaye-shaye, hadarin sace-sace, hadarin laifuffuka miyagu. Ka zamanto mai haka, ka zama a cikin al'umma kana umarni da alheri, kuma ka zama kana hana barna. Sannan in aka ce ga wani bai sani ba, yi kokari ka wayar da kansa ya sani. Ilmantar da jahili, ko da ku abin da ya shafi rayuwa ne, kana da wata sana'a, ga wasu suna zaman banza, tara su mutum uku ne, mutum biyar, ilmantar da su wannan sana'ar dan su daina zaman banza. Ilimi ne na addini, yi kokari ka dinga karantar da al'ummar da kake rayuwa a cikin su. A'a, wannan shi ya sani amma ya gafala, ya manta, to ka zamto mai tunatar da wanda ya manta, wanda ya gafala. Sannan ka zama mai so wa mutane alheri kamar yanda kake so wa kanka. Ka zama mai tausayi akan talaka, in aka ce wannan talaka ne, ka zama mai tausayawa gare shi. Kar ka zama kana cikin su kuma kana gallaza musu, wuyarta ka samu wata dama koya take sai an gane ba ka da tausayi. Kana ta aibata shugabanni, kana ganin azzalimai ne. Wani za ka ga inda shi ne ya zama shugaban, kila sai an ce gara wancan shugaban fiye da shi, domin yadda ma ya samu an ga irin yanda ya tirsa sa ya gallaza wa al'umma. To kar ka zamto mutumin da ba shi da sauki cikin al'amura ga talaka, ka zamto yana cikin yi wa talaka, wato al'umma nasiha, ka zama mai kawo mutane sauki, ka zamto mai sadaka ga mabukata. Hadha min an-nasihati, wannan ita ma nasiha ce. Wa kadhalika yabzulu al-mashurata at-tayyiba, haka ka zamto mai bayar da shawara mai kyau. Liman istasharahu, ga wanda ya nemi shawararka. Duk wanda yazo wajen ka yace da Allah ina so in baka, ka bani shawara, kaji ko game da iyali, ko game da makwabci, ko game da kasuwanci, ko sana'a, da Allah kaji ko game da wata matsala, to ka zamto mai nasiha ta hanyar bashi shawara da ko kai ne haka za ka yi. Kar mutum ya nemi shawara ka dora shi akan gadar zare, ya nemi shawara ka ya aminta. Al-mustasharu mu'taman, wai duk wanda aka nemi shawararsa an aminta da shi. To dan haka in ka tashi ba yadda nasiha kyakkyawa ga wanda ya nemi shawara. Wa hibzul asrar liman ista'amana, ka zamto mai rike sirri ga wanda ya amince maka. Idan mutum ya gaya maka wani sirri nasa, ko sirrin gidansa, ko iyalinsa, to ka zamto mai kiyaye sirri ga wanda ya amince maka. Wannan ita ma tana cikin nasiha. Wa hibzul wada'i, ka zamto mai kiyaye ajiya ko amana. In mutum ya ce ga amana ko ga ajiya, ajiye mun, ka zamto mai kiyayewa. Yakunu nasihan min jami'il wujuh, mutum zai iya zamantowa fa mai nasiha ta dukkan fuskoki na alkhairi. Wan nasihatu, ka zamto mai nasiha fil bai'i wash shira, wajen siye da siyarwa. ka samu da sauki, al'umma su samu da sauki, ka samu da tsada, ba daga kai bane. Allah ya san baka san tsada, baka goyen bayan tsada, baka so ka gallaza, amma da tsada ka samu ba yanda ka iya dorari ba ɗan kadan ka saki. Ka samu da sauki, al'ummar da kake mu'amala na siye da siyarwa da su san ka samu da sauki. Wannan yana daga cikin nasiha ga al'umma. La ya gushu, kar ka zama mai algus, abun bai da kyau, abun ya lalace, abun yayi expire, amma ka siyarwa mutane. Abun mara kyau ne, ko ka dauki mai kyau ka hada shi da mara kyau, ka dure abu ko kai packaging a cikin kwali ka siyarwa mutane. Dan uwanka ka cuce shi, ka zalunce shi, ka yi masa algus kuma kana jin dadi, wai ka samu arziki, ka samu kudi, ka samu alheri. Wani irin alheri ne dan uwanka yana Allah ya isa da abinda ka siyar masa mara kyau, ka cuce shi, ka yi masa algus. Wala yakhda, kar mutun ya zamanto mai yaudari. Hadhihi hiya an-nasihatu biiktisar, wai duk wannan bayanin malai ce shi ake kira nasiha a takaice. Faman lam yakun kadhalika, duk wanda bai zama kamar haka ba yanda muka karanta a karatun nan, fa innahu gashun, to ya sani mai yaudari ne, ya sani mahaƙinci ne. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuma ana ya sani manzon Allah ya ce a gaya masa, man gashana falaysa minna, duk wanda ya yaudare mu baya cikin mu. Man gashana, duk wanda ya haƙince mu ya yaudare mu, falaysa minna, to ya nemi wani wanda yake bi ba manzon Allah ba. Manzon Allah ya ce baya tare da shi. Allah ka ba mu ikon kwatantawa. Gaba ta 81, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم. والله سبحانه وتعالى الله واتو مي تسركي da daukaka, sami'un mai ji ne, basirun mai gani ne, alimun masani ne. Yadahu, hannayen Allah madaukakin sarki, ma basutatani, shimfudaddu ne. Qad alima, lalle ubangiji ya san, annal khalqa ya asunahu, ya san cewa halittarsa za su saba masa. Qabala an yakhluqahum, tinkan Allah ya halice su. Ilmuhu nafidhun fihim, ilmin Allah zartacce ne a cikin su. Falam yamna'ahu ilmuhu fihim, sanin sa da su, sanin da Allah ya yi musu na cewa in ya halice su ma za su saba masa, wai bai hana Allah an hadahu ya shiryar da su balil islam zuwa musulunci. Wa manna bihi alaihim, wannan bai hana Allah yayi wa bayansa baiwar musulunci ba. Karaman wajuda, wannan karamci ne da kuma kyauta daga Allah, Allah mun gode. Wa tafaddulan, wannan falala ce ta Allah. Falahul hamdu, godiya ta tabbata ga Allah. Ash-Sheikh Fawzanul Fawzan yace, wannan maganar Imam al-Barbahari, muka ji a waccan gaba. Sharhin wannan magana Sheikh Al-Fawzan Al-Fawzan rahimahumullah yake cewa, wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basir, hadha huwa an-naw'u ath-thalith, wannan nau'i ne na uku, min anwa'i tauhid, daga cikin nau'o'in tauhidi. Domin tauhidi kana da nau'i guda uku, akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidur rububiyya, akwai tauhidul asma was sifat. Waɗannan su ne nau'o'in wato tauhidi iri uku, kuma kowanne wajibi ne ka kade ta Allah a cikinsa. Mun dan bada misalin sa a can farko lokacin da muke maganar nasiha ga Allah, an fahimta ko? Da haka tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat. To wannan shine ɗaya daga cikin nau'o'in tauhidin nan guda uku, tauhidun ainihin wato ithbatul asma'i was sifat, tabbatar wa Allah sunayensa da sifofinsa. Ithbatul asma'i was sifati lillahi azza wa jal, tabbatar da sunaye da sifofi ga Allah mai girma da daukaka, kama ja'at fil kitabi wa sunna, kaman yanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna. Ma'tiqadi ma'anaha, tare da kudurce ma'anarsu. Wa ma dallat alaihi, da abinda suke nunawa. Wa adami ta'arrudi, da rashin yin azarbabi. Likaifiyatiha, wajen yin bayanin kaifiyar wata sifa cikin sifofin Allah. Li anna kaifiyataha, domin kaifiyar wata sifa cikin sifofin Allah hakikanin yanda take la ya'lamuha illa Allah, babu wanda ya san kaifiyar wata sifa cikin sifofin Allah sai Allah subhanahu wataala. Amma ma'anaha, amma game da ma'anarta fa innahu ma'lumun, a ma'anar wannan sifa cikin sifofin Allah ma'anar sananniya ce, amma kaifiyar ba wanda ya sani sai Allah. Fa yajibu alayka an tuthbitaha, daka wajibi ne akan ka ka tabbatar wa Allah sufofinsa, wa an ta'taqida, ka kuma kudirce ma dallat alaihi, abinda wannan sifa take nuni a kansa. Kama qala al-Imam Malik, kaman yanda Imam Malik rahimahullah yake cewa al-istiwa ma'lum, ma'lumun ma'ana, wal kayf majhul. Lokacin da aka tambaye shi aka ce ya Imam Malik ar-Rahmanu 'ala al-arshi sawa, ubangiji ya ce ya daidaita al-arshi, ya daidaita. Imam Malik yake cewa al-istiwa ma'lum, daidaita sananniyar abaci, wal kayf, amma yanda Allah ya daidaita sufar yanda ya daidaita majhul, ba wanda ya sani. Amma wal imanu bihi wajib, kai imani ubangiji ya daidaita al-arshi, wannan wajibi ne, an gane ko? To haka kowace sifa cikin sifofin Allah haka zaka mu'amalance ta. Allah yana ji, eh, ya jin Allah yake, ba mu sani ba. Allah yana gani, eh, yana gani. Ya ganin Allah yake, ba mu sani ba. Rashin sanin yanda ganin Allah yake baya nuna Allah baya gani. Allah yana ji, Allah yana gani. An fahimta? Hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Karka ce dan adam yana ji yana gani, ya za a ce Allah yana ji yana gani? Karka korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa, karka korewa Allah abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa na wata sifa cikin sifofin sa. Qawluhu qad alima Allahu anna al-khalqa ya'suna, lalle ku sani cewa Allah ta'ala ya san cewa halittarsa za su saba masa. Qabala an yakhluqahum, tun kan Allah ya halicce su ya san za su saba masa, ya san irin raunin su, ya san yanda ya halicce su. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ubangiji shi ya halitta a ce bai san halittarsa ba. Ya san mu da rauni, ya san mu da gazawa, ya san mu da son zuciya, ya san mu masu sako ne, ya sani. Wallahu bi kulli shay'in alim, ubangiji mai cikakken sani ne game da komai, ya san komai. Alima ma yakunu, ubangiji ya san abin da zai faru, min al-imani wal kufr, na imani da kafirci, domin shi ya halice mu ya sanya wasu mu mu'minai wasu mu kafirai. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wata'ati wal ma'siya, ubangiji ya san abin da zai wakana, wasu za su yi masa biyayya, wasu za su saba masa. La yakhfa alayhi shay, kuma babu wani abu da yake buya ga Allah. Qabala an yakhluqa as-samawati wal ard, ubangiji ya san haka tun kan ya halicci sammai da kasa, ya san cewa dawana dawane mu'minai ne, wana dawane kafirai ne, suwa ne masu biyayya ne, suwa ne masu saba masa ne. Allah ya san wannan. Babu wani abu da yake boyuwa ga Allah madaukakin sarki a sama ko a ƙasa. Qawluhu falam yamna'ahu fihim an hadahum lil islam, amma duk da Allah madaukakin sarki ya san wasu daga ciki kafirai ne, wasu kuma daga ciki mu'minai ne, wasu za su yi masa da'a, wasu za su saba masa, da Allah ya ga dama sai ya banma haka. Wayanda za su saba masa za su saba, wayanda za su yi masa biyayya za su yi masa, wayanda za su yi imani za su yi, wayanda za su kafirce za su kafirce. Amma saboda falala da tausayi da adalci irin na Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya aiko manzanni, kuma manzannin ya aiko su da littattafai, kuma in suka zo ba ware mutane suke ba, kai da wani da wani ku ware za a yi muku wa'azi, gaba ɗaya ake zuwa yawa mutane wa'azi, a cikin su ne sai wasu su ɗauka wasu su ƙaryata, kaga ba wanda zai ce ai shi ba gaya masa ba, a cikin su ne sai wasu su yi masa da'a, wasu sai su saba masa. Amma saƙon da an aiko ga dukkanin su, kuma annabawan an aiko su ga dukkanin su, ina fata an gane. To insha Allah za mu tashi a daidai wannan gaba, dan an ce lokaci yayi insha Allah, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.